Hassana Maryam Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro assalamu alaikum da fatan amin lafiya. Har yanzu ma dai Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki miki farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Litinin wato yau Talata 27 ga watan Yuni. A babin rahotannin za a ji tattaunawar da abokin aikinmu Haruna Shehu Mararraba Jos ya yi da Hawwa Umar da yanzu haka take can kasa mai tsarki dangane da halin da alhaji suka kasance a yau ranar Arfa. Kamar ko na daren Litinin yau ma muna tafi da lawato rahoto na musamman tare da Mustapha Nasiru Batsari. To amma duk kafin nake a gyara zaman a sauraron cikakkun labarin duniya tare da Ibrahim Garba.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan awun lafiya ga labaran. Amurka za ta yi shela a wannan makon kan irin matakan da za ta dauka dan ladabtar da kungiyar sojojin hayar nan ta Rasha mai suna Wagner, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka yau Talata. To amma saboda aika-aikar kungiyar a Afirka ne Amurka za ta dau matakan ba dan tawayin da ta yi ma Rasha wanda bai yi nasara ba. Mai magana da yawun ma'aikatar Matt Miller bai yi bayani dalla-dalla a jawabin da ya saba yi kulle yomin ga manema labarai kan irin matakan da Amurka ke shirin daukawa din ba. An yi nasarar kauce ma wata arangama da ta kusa faruwa tsakanin Rasha da Wagner ranar Asabar, bayan da kungiyar sojin hayar mai dauke da manyan makamai ta janye daga birnin Rostov da ke kudancin Rasha a ƙarƙashin wata yarjejeniya wadda ta taraji kawo ƙarshen danawar da sojojin hayar ke yi zuwa Moscow, babban birnin ƙasar. Hukumar tsaron tarayyar Rasha SSB ta sanar yau Talata cewa ta kawo ƙarshen binciken boren da Yevgeny Prigozhin ya jagoranci sojojin haya na kungiyarsa ta Wagner wajen yi. A wani bayani da kamfanin dillancin labaran Rasha ya yada, hukumar ta FSB ta ce waɗanda ke da hannu a boren sun daina duk wata aika-aika mai nasaba da wannan laifin. Dama ɗaya daga cikin sharuɗan kawo ƙarshen tawayen wanda aka cimma ranar Asabar shine ba za a tuhumi mayakan ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗi yau Talata cewa ƙungiyar sojin hayar ta Wagner na kan shirin miƙa dukkan makaman yakin da ke wajenta. Zuwa yau Talata ba a tabbatar da inda Prigozhin yake ba. To amma kafar yada labarai ta da ke bibiyar jadawalin koko a lawalin jiragen sama ta nuna wani jirgi samfurin jet mai nasaba da Prigozhin ya sauka a Belarus a yau dinnan Talata. Yan sandan Turkiya sun ƙara ƙaimi a fatattakar mambobin kungiyar yan luwaɗi da maɗugo da dangoginsu LGBTQ tun bayan da suka kama gwamman mutane ranar Lahadi a wuraren da suka yi gangami a lardunan Istanbul da Izmir. Gwamnan Istanbul ya ce yan sanda sun damƙe mutane 113 da suka hallara a zagaye na 31 na tattakin yan LGBTQ din a ranar Lahadi 25 ga wata. Makomar ƙasarmu ta dogara ne kan kare fasalin iyali da ɗabi'unmu da kuma al'adunmu, abinda David Gul gwamnan Istanbul ya faɗa kenan ta kafar Twitter jiya Litinin, yayin da yake bayyana yawan mutanen da aka kama. Gul ya ƙara da cewa ba fa za mu lamunta da duk wani sha'ani wanda zai yi lahani ga yanayin iyali ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce farar hulan Afghanistan sama da 1,000 aka kashe a tashe-tashen bama-bamai da sauran hare-hare tun bayan da kungiyar Taliban mai tsatsauran ra'ayi ta fara mulkin kasar daga shekara ta 2021. Wani rahoton da tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan UNAMA ya fitar yau Talata na nuna cewa farar hula wajen 1,095 aka kashe tsakanin watan Agustan shekara ta 2021 da watan Mayun wannan shekarar, baya ga wasu kuma 2,679 da aka ji wa raunuka. rahoton ya ce akasarin waɗanda suka mutu din bama-bamai haɗin gida ne suka yi ajalin su a wuraren tarukan jama'a kamar su masallatai haka makarantu da kasuwanni tawagar ta UNAMA ta ce akasarin harin wato hare-haren bama-bamai haɗin gidan mayakan sunni ne masu alaka da wata kungiyar ta'addanci ta ƙasa da ƙasa suka kai wata mai suna Olivia Cho ta zama yar asalin shahar ta farko da ta zama magajiyar garin birnin Toronto na ƙasar Canada a jiya Alhamis kuri'un da aka kada sun nuna cewa Cho ta ci kashi 37 cikin 100 na kuri'un a yayin da tsohuwar mataimakiyar magajin gari Ana Boliolo ta samu kashi 32 ita ce mace ta biyu da aka taba zaba ta shugabanci wannan birni wanda shine mafi girma a kasar ta Canada za ta gaji John Tory wanda aka sake zaba a karo na uku a watan Oktoba bara amma yayi murabus bayan watanni hudu bayan da ya amsa cewa yayi lalata da wata ma'aikaciyar ofis dinsa idan ka taba shakkar makoma mai kyau da kuma irin abubuwan da zamu iya yi tare dan wato amfanar juna daren yau ne amsarka abinda ci ta gaya ma magoya bayan ta kenan yayin jawabin bayan nasarar
Ibrahim Garba aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Kamar yadda aka sani ranar yau Talata ta kasance ranar Arfa. A aikin hajjin bana da ke ci gaba da gudana a kasar Saudiya. Dangane da muhimmancin ranar ta Arfa ne a ɗazun nan Haruna Sheikh Mararraba Jos ya tattauna da Hawwa Umar domin jin halin da alhaji suka kasance a filin Arfa. Ga dai yadda hirar ta su ta kasance.
To masha Allahu Malam Haruna a halin yanzu za a iya cewa abubuwa suna tafiya lami lafiya tun daga lokacin da aka ɗebo alhazai daga muna'in da suka kwana aka kawo su filin Arfa alhamdulillah to abu kuma da za a iya cewa za a jinjina wa hukumomin Saudi shine a filin Arfa nan an yi tanti wanda alhazai ko kuma maniyata suke ciki wanda a ciki ne ma suka gudanar da tsayuwar Arfa su ko kuma suka yi tsayuwar Arfa su saboda a halin da ake ciki yanzu a garin Makka za a iya cewa ana fuskantar kolin zafin rana to domin a kare maniyata daga samun wasu matsaloli da suka danganci na zafi kamar abin da ake kira karancin ruwa a jiki dehydration a turance da kuma heat exhaustion da sauransu wannan shine yasa aka gudanar da tsayuwar Arfa a cikin 2020 to bisa ga dukkan alamu yanzu dai da na fito gashi nan motocin agajin gaggawa da ake kira da ambulance suna ta yawo in buƙatar hakan ta taso to a halin da ake ciki yanzu dai za a iya cewa abubuwa suna tafiya kamar yadda ya kamata ba wani matsala
to Hawwa shin ya zaki bayyana fitowar jama'a a yau akwai rahotanni da ke nuna cewa a bana za a samu yawan jama'a da yafi na kowane lokaci a baya shin ya kika ga yawan jama'a
to masha Allah a gaskiya za a iya cewa an fito sosai dan 2020 ba a iya irgashi kuma za a iya cewa kowane 20 yana daukar kimanin ko akalla mutum 200 zuwa 250 kuma kowane 20 in aka leka za a ganshi a cike makil musamman ma da ake gabatar da aka yi taron gabatar da addu'a ga ƙasa da ga Najeriya wato tawagar malamai Najeriya waɗanda suka zo a wannan shekarar sun yi taron gabatar da addu'a ga ƙasar mu Najeriya to da yake jawabi a wannan taron shi shugaban hukumar alhazai ta ƙasa Sheikh Bidikrullah Kulli Hassan yayi bayanin cewa kimanin alhazai ko kuma maniyata 'yan Najeriya 95,000 ne suka zo aikin hajjin bana na shekarar 2023 kuma a halin da ake ciki yayi maganan cewa Najeriya ita tafi kowa yawan alhazai da suka tsaya a ranar Arfa a yau kenan to za iya cewa an fito gaskiya alhazai kuma ɗan Najeriya sun fito dan kamar yadda na yi bayani a baya har waɗanda suka samu larura da rashin lafiya hukumar Saudiya ta dauko su a motar da ake daukar mara lafiya an kawo su kuma sun yi tsayuwar Arfa to za iya cewa gaskiya an fito
to Hawa kin yi maganar tanti-tanti da aka tare da musamman ma a wajen hawan Arfa saboda zafin rana akwai rahotanni da ke nuna cewa hukumomin Saudiya za su sauya wa alhazan Najeriya kimanin 10,000 tanti-tanti shin kina da masaniya akan wannan lamari domin naji an ce tantin ma yayi karanci ma alhazan Najeriya
Malam Haruna karancin tanti da aka samu tun jiya ne da alhazan Najeriya suka isa muna inda aka wannan shekarar a shekarun baya ana kayyade akwai kayyade shekaru wato ana duba a ga in alhaji ya tsufa da yawa ko kuma ana kayyade shekarun da suka zo aikin haji amma wannan shekarar an bari ne kowa da kowa ya taho sakamakon haka ne wato maniyata ko kuma alhazai daga Najeriya suka yi yawa wanda amina aka samu karancin tanti kuma shi shugaban hukumar alhazai da sauran masu ta Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki suka dauki mataki na gaggawa wanda ajiyan aka samu aka karawa maniyatan Najeriya tanti wanda aka za iya cewa kimanin alhazan Najeriya 10,000 ne kuma aka sama musu muhalli ko kuma tanti amina amma a nan filin Arfa ba a samu wannan matsalar ba
to madalla Haruna Shehu kenan a tattaunawar sa da Hawwa Umar to kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a duk lokacin da ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga rahoton mu na musamman
‘Yan Najeriya na ci gaba da yin sharhi tare da fatan samun saukin matsalolin rashin tsaro da suka addabi sassa daban-daban na ƙasar a sakamakon samun sabbin shugabannin tsaro a Najeriya. Sabbin shugabannin tsaron dai sun zo ne a daidai lokacin da ‘yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa ke ƙara kai sabbin hare-hare a yankunan jihohin Arewa maso yamma da kuma Arewa maso tsakiyar Najeriya. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa har yanzu akwai mayakan ISWAP da Boko Haram da suka yi sansani a dajin Shororo da ke jihar Niger. Kusa da madatsar ruwan Shororo mai samar da hasken lantarki a Najeriya. Malam Usman Erana wanda ba ainihin sunansa kenan ba wani dan asalin yankin Shororon ya ce suna ciki da kyakkyawar fata ga sabbin shugabannin tsaron a Najeriya
musamman shi Christopher Musa wanda yake dan asalin jihar Kaduna ne wanda kuma yankin da yake tun daga can shine gangaro har zuwa nan duka irin matsalan mu ɗaya ne muna da kyakkyawan fatan ya san abin da ke ciki da ya shafi matsalan tsaro tunda mutumin wuraren kafancan ne wuraren zangon katafu so abin da ya shafa zuwa can har zuwa nan duka yankin dai ne matsalolin mu iri ɗaya ne muna da kyakkyawan fatan ya san matsalolin ke damun mu kuma zai yi amfani da sanayyan da yake da shi da kuma kwarewan shi a wurin aikin tsaro don nemo hanyar mafita don samun sauki ko kuma kawo ƙarshen waɗannan matsaloli sannan da shi kan shugaban hukumar rundunar sojojin sama wanda ɗan jihar Kano ne kuma jihar Kano na da iyaka da jihohin Katsina da Kaduna wanda duka matsalolin nan ɗaya ne gaskiya muna godiya ga Allah da ya ba shugaban ƙasa Basira na zakulo waɗannan mutane wanda sun musamman abin da yake faruwa a yankin Arewa musamman Arewa ta yamma zuwa Arewa ta tsakiya na matsalolin tsaro.
Na'am to a yankin ku na Shororo din nan tuntun an yi bayanin cewa akwai ƴan ISWAP da kuma ƴan Boko Haram da sauransu. Ya zuwa yanzu wani hali kuke ciki?
Ba wani abu da ya canza inda bayanan da muke samu na mutanen da suke wayannan yankuna. Wayannan mutane suna nan da komai nasu hasali ma suna ƙara yawa ne. So ba mu san aniyar su ba amma lallai suna nan kuma suna ƙara kara yawa ne kamar yadda muke samun bayani daga mutanen da ke zauna a dazuzzukan suna ganin su wuce adadi so da haka muna da fatan Allah ya taimaki wayannan jami'ai dan su maganin al'amura amma wani maganar cewa ko sun fita ko sun canza ko ku a yawa ma suke kara akwai yan boko haram akwai yan iswat akwai ma wanda ake korowa daga Zamfara da wuraren Katsina suna faduwa Niger State ne suna nan azubi a cikin daji
shi ma dai tsohon jami'in sojan ruwa a Najeriya wanda a yanzu haka kuma memba ne a majalisar dokokin jihar Niger mai wakiltar yankin Muya Dr. Haruna Joseph Duza ga abin da yake cewa game da sabbin shugabannin tsaron
wanda aka ce su huta sun ya kan kokarin su ma kan ce in sun suta sai a ice ta dade sosai tana gayyatan dutse ne so wayannan sun koma wayanda suka shigo kuma na waye su sosai kuma gaskiya sun tabbata cewa security ta dawo Najeriya gaba daya
to ya kuke fama da wannan matsala a Niger din nan musamman local government din ka
gaskiya da shi mai girma gwamnatin Niger shi honorable Umar Bago ya shigo a gaskiya ya kokari ya maje can defense headquarters aka taya shi da sojoji a yanzu yanda ina magana da kai ana kokarin establishing forward operational base sojoji ma aika su yanzu gidaje ne yake bukata can wajajen kafin koro da Aduna
amma ya mutanen ka ke shan wahalar nan musamman yan watannin nan ko kuma shekarun nan da suka wuce
to ai wala ba sai an fadi ma ba abuntu sai ne ba sai an fadi ba in ka bar gidanka kana nan wani ba noma ba ba komai ba wai suka cakace ma aka yi ma abun nan ne su gaskiya wayan tana da
mai sharhi akan sha'anin tsaro da al'amuran yau da kullum a Najeriya Alhaji Awaisu Giwa Kuta ya ce jihar Niger na cikin tashin hankali a yankunan karkara a saboda haka kamata ya yi sabbin shugabannin tsaron su dauki mataki mai karfi cikin hanzari akan yan ta'addan da suka mamaye yankunan
bannan mai gizo ke saka ba abinda muke nema ba wai nada shugabanni tsaro sun zauna a wuraren da aka nada su ba shugabannin da za a nada a rarraba su inda ya kamata su yi aiki kamar inda muke fama da wahaloli a Niger domin jihar Niger na daya daga cikin wanda ta shiga wani hali na rashin tsaro jihar Niger na daya daga cikin da ta shiga wani hali na talauci jihar Niger na daya daga cikin wanda ta shiga wani hali na sashen jama'anta ba mu da saurayi mutane an sassace mana mutane akwai mutane sama da 10,000 wanda suke hannun yan ta'adda akwai kudaden da aka kwace wa mutanen Niger shi yasa nake faɗi kullun cewa abin da ya kamata a yi wa wasu a Borno ko a Yobe ko a Jamawa ya kamata a yi wa Niger a samu tsaro ma a zaunar da mutanen masu tsaron a Niger sannan a ɗauki mataki a taimaka wa jihar Niger domin kuɗi na karewa kuɗin gwamnati na karewa tsaro ne na ƙarya wanda kuma ba ta aiki
to yanzu kana ganin idan su sabbin shugabannin nan misali a ce wasu daga cikinsu su dawo Niger da zama kana ganin shi zai magance abun
su dawo da haka dubi wasu aka kai su Borno bai magana wasu abubuwa ba aka kuma gina musu headquarters da za su zauna ya kamata su ma su dawo Niger su zauna ba wai su tsaya a Abuja a ba da report a takarda a jaridu cewa an yi kaza da hali kuwa ba su je wurin da abin yake faruwa ba
shugaban majalisar dokokin jihar Niger honorable barrister Abdulmalik Sarkin Daji ya ce suna farin ciki da samun sabbin shugabannin tsaron amma fa suna cike da fatar gani a ƙasa
fata na gare su ina musu murna na biyu ina kira gare su da su zama jajirtattu ba za mu yi saurin cewa mun yarda ba da su ko ko suna da kwazo sai idan ƙasa na ta samu zaman lafiya domin duk wani dusoyin da za a yi idan ƙasa na ba za ta samu zaman lafiya ba kaga ba zan yi gaggawan taya murna ga wanda nake kyautata son sai iya kawowa ba amma dai wannan sauyi da ya yi shi a lokacin da ya dace domin wayancin da suka wuce sun yi iya kokarin su amma yau da gobe in mutum ya zauna a wuri na tsawon lokaci bai kawo wani salon da zai iya magance matsalan da ke gaban shi ba to a kawo wata sabo basira don ta gudanata to wayannan sababbi da suka zo na tabbatar da za su zo da sababbin basirori da hikimomi da za su kawo ƙarshen wannan matsala da ya addabe mu. Mu kuma muna a shirye da mu ba su haɗin kai tare da ba su information da duk abin da ya dace wajen ganin cewa sun samu sauki wajen kawo ƙarshen wannan matsala.
So amma yanzu menene girman ita wannan matsala ta rashin tsaro musamman a jihar ta Niger din nan?
To girman nan sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah. Ni dai ya zama dole in gode ma mai girma gwamna idan yayi a gabana ya kuma dauke ni mun je ziyara ga duka shugabannin sojojin wayancan da suka wuce. Kuma a cikin wayannan ɗan lokutan da suka wuce na tabbatar da mutane na sun ga sauyi akan abin da ya dace. Mun kirawo su karan kansu shugabannin tsaro na jiha mun zauna da su mun tattauna mun kuma gaggaya musu bayanan sirri da wasu wuraren da muke gani ya kamata su mai da hankali akai. Mai girma gwamna kuma ya tsaya tukuru wajen ganin cewa lallai an shawo kan wannan al'amarin. Daga lokacin da yazo zuwa yanzu ina tabbatar maka da babu wani abu da yasa gaba irin insecurity. To tsakanin dai kwana biyun nan uku da ya wuce akwai improvement da muka samu sosai sosai wanda kuma mutanen mu suna kira suna yaba suna jin dadi. To amma idan mutane basu koma gidajensu ba basu koma gonakinsu ba to kaga mu hankalin mu ba kwance yake ba hasiran da hakan ya samu. Don haka har a yanzu dai muna ƙara neman agaji da gudunmuwa da kuma jajircewa ne mai girma gwamna da su shugabannin tsaro na jiha su ƙara mai da hankali a tabbatar da zaman lafiya ga mutanen mu.
A yanzu dai yan jihar Niger musamman manoma da ke zaune a yankunan karkara na cike da fatar gani a ƙasa cikin hanzari ta yadda za su yi noman su cikin kwanciyar hankali. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako da labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Soma da kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka na yan kasa da shekaru 23 da ke wakana zuwa ga kasar Morocco. Kasar jamhuriyar Niger ta samu shiga wannan kwambalar inda take a rukunin B da hada Egypt ko Misira sai kasar Gabon da kasar Mali da ita jamhuriyar ta Niger. A wannan rukunin kasar Mali ce ke kan gaba a wasa daya tilo bayan da tawa Gabon gashin rogon mai mantuwa ci 3-1 ta biyu jamhuriyar Niger da Misira da ke da maki 1-1 kowanne su bayan sun yi kunnan doki a karawar su ta ranar Lahadi da ta gabata ba wanda ya ci kwallo raga sai kutal a rukunin na bi ita ce kasar Gabon da ta shaka 1-3 a hannun kasar Mali. Za a shafe zufa a koma aiki a wannan rukunin a ranar 1 ga watan Yuli idan Allah ya kai mu. Kasar Gabon za ta buga da kasar Egypt yayin da kasar Mali za ta buga da jamhuriyar Niger gobiyoyin da suka yi na 1 da na 2 da mana uku a wannan kwambalar ta kwallon kafa ta nahiyar Afirka ta yan kasa da shekaru 23 za su wakilci nahiyar Afirka a wasannin Olympic na shekara ta 2023 da za su wakana a birnin Paris na kasar Faransa. Har yanzu dai muna jagoriyar ta Niger inda ake gab da kammala wasannin kwallon kafa na rukunin aji na biyu ko league national inda ake mako na 16 ko mako biyu kenan kamin a kammala kwambalar ta wannan shekarar ta bana a rukunin A. Antante FC ta watalwa 2-1 sai Wambe ta yi 3-3 da AS Renaissance. Dangurmu tawa Abzen FC 3 da nema sai Etoile Filan tawa AS Zam 1 da nema a wannan rukunin na A na kwambalar League National ta jamhuriyar Niger ta kwallon kafa. Ta farko ita ce Renaissance da maki 31 ta biyu Dangurmu ta tawa da maki 30 sai ta uku talwa da maki 26 ta hudu Antante ta doso da maki 23 sai ta biyar AS University mai maki 23 ta shidda AS Zam da maki 27 Etoile Filan ta Zandar da maki 18 ta takwas Wambai ta Maradi da maki 16 ta tara Ni'ima ta Difa da maki 14 ta goma Abzin ta Agadez da maki 14 a rukunin B na kwambalar ta League National ta kwallon kafa ta jamhuriyar Niger ta wannan shekara. Dan kasawa ta wa Avenir 3 da nema sai ta Gor ta wa AS Sebeka ta birnin Kwarni 4 da nema. Burja ta yi 2-2 da Zumunta Athletic Club. Lantarki ta yi shakashi banza da 3 a hannun Etoile Rouge ta Tallage. Nasara ta yi banza da Kandaji a wannan rukunin na B na League National na kwallon kafa na jamhuriyar Niger na wannan shekara ta bana. Ta farko ita ce Tagor Provincial Club ta Doso da maki 32, ta biyu Zumunta Athletic Club da maki
29 ta uku dan kasawa ta maradi da maki 27 ta hudu Etoile Rouge ta tallage da maki 25 ta biyar lantarki FC da maki 24 ta shidda kandaji sport ta yamai da maki 21 ta bakwai nasara athletic club ta agadez da maki 19 sai ta takwas bourgeois ta maradi da maki 19 ta tara AS Berkane ta birnin kwani da maki 13 ta goma Avenir FC ta Tilaberi da maki 10 ita ko hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA a yau talata ne ta bada sanarwar amincewa da wakanar kofin kwallon kafa na club a birnin Jadda na Saudi Arabia daga ranar 12 zuwa 22 ga watan Disamba na wannan shekara hukumar ta kwallon kafa ta duniya FIFA ta dauki wannan matakin ne na wasannin club na duniya na kwallon kafa bayan ziyarar filayen wasanni a Saudi Arabia da ta ci ya gamsar da ita wannan karon na bana shine na karshe na kofin kwallon kafa da club na duniya da zai hada kungiyoyi guda 7 tun da karo na gaba zai wakana a shekara ta 2025 a kasar Amurka kuma zai hada kungiyoyi 32 ne a karshe kusancewa shi ko dan kasar Faransa Marcus Thuram dake buga club din Mönchengladbach da kasar Jamus a yau ne ya sabka a Milan a kasar Italia domin gudanar da bincike na asibiti da zumar rataba hannu da club din Inter Milan na kasar Italia Marcus Thuram ya kawo karshen kontraginsa da club din sa na Mönchengladbach na Jamus a karshen wannan wata na June na wannan shekara Haruna Mamman Bako da birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da wani sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi
to majalla masu sauraron mu da kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
to a takaicen Amurka za ta yi shela a wannan makon kan irin matakan da za ta dauka don daftar da kungiyar sojojin hayar nan ta rasha mai suna Wagner a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka yau talata to amma saboda aika-aikar kungiyar a Afirka ne Amurka za ta dau matakan ba don tawayen da ta yi ma rasha ba wanda bai nasara ba Hukumar tsaron tarayyar Rasha FSB ta sanar yau talata cewa ta kawo ƙarshen binciken boren da Yevgeny Prigozhin ya jagoranci sojojin haya na kungiyarsa ta Wagner wajen yi. Yan sandan Turkiya sun ƙara ƙaimi a fatattakar membobin kungiyar ɗan luwaɗi da maɗugo da dangoginsu LGBTQ tun bayan da suka kama gwamman mutane ranar Lahadi a wuraren da suka yi gangami a lardunan Istanbul da Izmir. Gwamnan Istanbul ya ce yan sanda sun danƙe mutane 113 da suka hallara a zagaye na 31 na tattakin yan LGBTQ din a ranar Lahadi 25 ga wata. Majalisar Dinkin Duniya ta ce farar hulan Afghanistan sama da 1,000 aka kashe a tashe-tashen bama-bamai da sauran hare-hare tun bayan da kungiyar Taliban mai tsauraran ra'ayi ta fara mulki a kasar.
To masu sauraro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu ko a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tsaya ni gabatar da shirin. Da producer namu na yanzu Dadi Balawe da kuma engineer mu na yau. Ni Hawwa Sharif ke muku fatan alheri sai da safin ku.